بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل تفسير منوط رمضان شكرا جبودة تاريخ حدود 40 هجرة منذ الله صلى الله عليه وسلم لقريب مكة ومدينة wanda ya daidai da shekara 2020 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 19 kuma muna cikin suratul nisa'i. A jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 14, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 15 inda Ubangiji ta'ala ke cewa wallati yatina al-fahisha.
Wallati yatina al-fahisha min nisa'ikum fastashhidu alayhim أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
وبنجلي تعالى شيء واللاتي يأتين الفاحشة وتند سكي زوا الفاحشة ماتا وتند سكي مزيناتا min nisa'ikum daga cikin matanku fastashhidu alayhinna arba'atan ku kafa shaidu mutum uku minkum daga cikin ku a kan su. Wato idan mata sun yi zina ku tabbatar da zinansu da shaidan mutum uku ko matarka ne ko matar wani. Fa in shahidu idan har sun shaida tabbas sun yi zina ɗin fa amsikuhunna fil buyuti ku tsare su a cikin gidaje hatta ya tawaffahunna al-mautu har mutuwa ta zo ta same su ba za a sake barin su su fita ba aw ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ta'ala ya sanya musu wata mafita wanda ba wannan ba. Wato wannan aya ita ta fara sauka a farkon musulunci dangane da abin da ya shafi mazinata mata. Idan sun yi zina za a tsare su a gida ne ba za a bar su su fita ba domin dama fitan su ne shi yake kawo ɓarnar to sai a tsare su har sai mutuwa ta zo ta same su. To sai daga baya Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta wato haddi bulala 100 ga wanda bai taɓa yin kawace ba ta taɓa yin aure ba da kuma rajamu wato jefewa har mutuwa ga wacce ta taɓa aure. Ubangiji ta'ala ya ce wallahi ya ajina al-fahishata waɗanda suke zuwa wa al-fasha wato suke aikata al-fasha. Al-fasha a harshen larabci shine dukkan aikin da muni da ya yi girma a zukatan mutane wanda in an faɗe shi zaka ji cewa lalle mummunan aiki ko fadansa a harshe ma bayi da daɗi kwata-kwata. Babbansa shi ne zina, shi ne babban misali daga cikin wato abubuwa na al-fasha wanda shari'a ta haramta kuma al'ada ma take kyamansa saboda akwai wato ainihin ƙazanta a cikinsa. Shi yasa idan an ce al-fasha abin da za a fara fahimta shi ne zina kuma shi ne abin da wannan ayan take nufi. Ubangiji ta'ala ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kar ku kusanci zina. Zina alfasha ne ko mummunar hanya ne, wato mummunan aiki ne wanda ya kai matuƙa. Shi yasa idan ka ji an cewa mutum fasiki to kaga za ka samu galibi zina ne yake, shi yasa ake ce masa fasikanci. To abu ne wanda yake marar kyau, abu ne wanda yake mummuna wanda shari'a tana kyamansa kuma al'ada ma tana kyamansa kuma abun kunya ne a cikin al'umma kuma lalata tsotso ne, lalata matar da ita ake zina da ita. Shi yasa Allah ta'ala ma ce kar ku kusanci zinan kwata-kwata. Kar kai wani abu wanda zai kai ka ga zina ko kallo ko saba jikin mace ko hira da ita ko halwa wato ka kaɗe ta daga ita sai kai. Ubangiji ta'ala haramta manzo sun ayati la yamruwanna abikum bi imra'atin illa kana shaytanu salikuma mutum bai kade ta da mace ba face shaytan shine na hukun su zai sa ku yi to da haka zina mummunan aiki kuma idan mutum mazinaci ne tun a nan duniya yake ganin muni abu zaka ga babu harkan imani a cikin zaka fitan ta canja zaka ga babu mutunci a tare da shi da ka kalle shi ka ga mujrimi fasiki ko bai zai mutunci a idan wato ainihin al'umma ba sannan zina yana kawo talauci yana kawo cututtuka kala kala ga babban ciwon majalis ne yake kawo wanda da ba a san shi ba shine ciwon HIV wato ciwon kanjamau wanda duk wanda aka ce yana da wannan ciwon kunya yake ji ma kar a sani ko da ma wani ne ya rafa masa ballantana kuma idan wato ainihin ta hanyar zina ya samu raga mummunan ciwo ne mai halakarwa wanda ba a cika rabuwa da shi ba sai zai kai ka lafiya kuma ba za ka so a ce wannan ciwon ne ya kashe ka gara ma wanda wacce zaluntar da aka yi mijinta ne ya sa mata ko kuma aka zalunce shi matarsa ta sa mata amma wanda aka sani ta hanyar zina ne ya ɗauko su za ka ga kuma abin kunya ne babu mutunci a cikin wato ainihin al'amari to ga kuma azaba da take jiran mutum a ranar alkiyama ta ainihin mazinata wanda hukumar da za a masa a duniya ta shari'a musulunci za a masa bulala ta yi ko a jefe shi har lahira idan ya taɓa yin aure kuma ga lahira kuma azaba subhanahu wata azaban Allah tana kiransa ita ce azaba wato ainihin kautar jahannama ubangiji ta ala yake dukkan masu aikata zina min nisa'ikum daga cikin matanku ko dai ana nufin matanku na aure ko kuma daga cikin mata kawai duk matan da ta yi aure abin nan ta yi zina ko matar ka ne ko matar wani ne kafin a tsayar mata da haji sai an tabbatar mata da wato ainihin shaidu guda hudu cewa tabbas ta yi wannan zinan ko kuma ta faɗa da bakinta cewa ta yi kafin a yi mata wato ainihin haji saboda wannan ayan ta ɗau dukkan matan gaba ɗaya domin hukuncin guda ɗaya ne to sai ubangiji ta lace wa tashhidu alaihinna arba'atan min fastashhidu alaihinna arba'atan min wato ku kafa shaidun mutum hudu daga cikin kafin a tsayar musu da wato ainihin haji da aka ce arba'atan ka gana nufin me maza kenan da aka ce minkum kuma su zama musulmi wato ainihin mu'mini kafir idan ya ke jan zina ba a karɓar shaidu ba da aka shaidu na zina suna da shuruti shiradi na farko su zama mazaje mata ba sa shaidan zina ko su dubu ne suka ba da shaidan wani ya yi zina da wance ba za a tsayar musu da haji saboda wannan ba ba shi kuma sai maza ya sa ubangiji ta lace arba'atan wato su zama wato guda hudu maza bai ce arba'a ba saboda a ka'ida na larabci al'adadu ala ahsin ma'adi idan aka faɗi adadi mace to wanda ake kirgawa maza ne idan aka faɗi adadi namiji to wanda ake kirgawa mata ne saboda haka arba'atan dinnan minar rijali ne arba'atan rijali ana nufin maza amma da arba an aka ce to mata sai su shiga sai zama arba'a nisuwa ko nisa wato mata guda wato a jin su saboda haka kenan a shaidan zina maza ne ake karɓan shaidan su ba a karɓan shaidan mata to sannan kuma dole ne su zama guda hudu inda guda biyu za su yi shaidan zina bai isa ba ko mutum ɗaya ko min adalcinsa ko mutane biyu ko kai da ma hudun za su zo su ce wanda ta yi zina ɗin to sharaɗi kowa sai ya ga azzakarinsa a cikin fannin mata kamar yadda za a ke ganin mashe a cikin kuratar wato abin sa kwallina a cikin kwallin ko kuma kabarya a cikin turmi haka suka gani ko da haka kenan dole ya zama sun ga lalle tabbas ya yi zina da ita amma da guda uku nan duk da su sai lalle sun ga azzakarinta a cikin farjinta sai dai kuma ita ni dai na ga yana kwanci a kanta kawai amma ban san me suka yi ba to guda uku nan gaba ɗaya za mu a cikin azzakari guda la 80 cewa sun yi wa'annan mutane azzakari shi ko wannan ake tashi da ko da haka kaga kenan babu abin nan shaidan zina yana tabbata yana da wahala ya tabbata yasa a zamanin manzo sama an yi haji na zina da kai guda uku amma kuma dukkanin su yi kirafi ne mutum ne da kansa zai ce yayi zina ko mace da kanta ta ce ta yi shi ke nan sai a mata haji amma a samu shaidu guda hudu kuma a ce a lokaci ɗaya suka gani wannan yana da wahala to da haka idan ma za a yi nan ai wuya ake yi idan akwai mutum ɗaya a wurin kofi ba su kai hudu ba idan kuma wani ya gani yake bari ya je ya kira wani kafin ya je ya kira wasu mutane sun tashi ka ce nan shaidan yana da wuya ta wato ainihin ta tabbata ko da haka sai an samu wato shaidu guda hudu sannan kuma su zama musulmai shi ne ma'anar minkum sannan su zama adalai dole sai sun zama adalai adali shi ne mutum musulmi baliki mai hankali mai nisantan wato munanan ayyuka. Ina nisantan manya-manya da kuka kananan ma ko yayi ina tuba baya da goma akan wannan shi ake cewa adali al-adlu mai da tani bil kaba'ira wa yattaqi fi al-ghalibi as-sagha'ira wa ma ubiha wa haya fil 'iyali yaqdahu fi muru'ati al-insani wato abin nan adali shi ne yake nisantan manya-manya da kuka kuma kananan ma baya da goma yana yi in yayi ma zai tuba sannan kuma abu zai abu duk abin da zai taba mutunci ko da halan ne zai yi sai shi wannan shi ne ake cewa wato ainihin adali sai mutum ya fi kwanto da wannan siffan sannan zai iya ba da shaida abin da ya shafi zina. Dalili ya ga wannan saboda shaida na ciniki ma an ce adalai. Haka nan shaida na abin da ya shafi mai da aure aka ce dole sai adali to ina ga kuma abin da ya shafi zina. Kuma miri ta ala ce wattashidu shahidaini min rijalikum ku kafa shaidu guda biyu daga cikin mutanen ku wato adalai musulmi adalai. Sannan kuma a cikin suratul talaq ga cewa ashhidu da wai adli min idan za ku mai da matan ku to ku kafa shaidu adalai guda to badantana kuma abin da ya shafi harkan wato bina harkan halki wannan shi ne yafi tantanta ya zama an kafa wato shaidu waɗanda suke wato adalai to idan an samu wannan shurutan sun cika to shine za a yi musu hukuncin da Allah ta'ala yake a musu anan cewa fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta ya tawaffa hundar mutu idan har suka shaida to a kame su a gidaje a tsare su har sai mutuwa ta zo ko kuma Allah ya aiko domin wannan ana magana akan hukuncin mata idan sun yi bina a zamanin da ko za ka tsare su za a yi a hana su wato ainihin fita a farkon musulunci haka ne Abdullahi bin Abbas ya ce kana al-hukmu kazalika hatta anzala Allahu suratan nur fa nasakatha bil dajji aw rajul da haka hukuncin yake za a tsare mace ba za ta fita ba har Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin suratul nur wanda suka soke wannan da ayan da ta yi magana a kan wato a yi gudana ga wanda yake bai taɓa yin aure ba ta ce faɗin ubangiji ta za azzaniyatu wazzani faddidu kulla wahidin minhuma mi'ata janna wanda ya zina namiji da wanda sai zina mace a musu gulala ɗari kowa daga cikinsu a mata gulala ɗari don an musu gulala ɗari shikenan an yanke wannan hukunci ba sai an daure su har zuwa mutuwa sai dai ana daure su shekara ɗaya kamar yadda ya zo a hadi haka nan akwai ayar da aka shafi ƙira'ar da hukuncin da yana nan wanda suke nuna za a jefe waɗanda ainihin wato suke yin zina idan sun taɓa yin aure wajen ubangiji ta ala a shekuwa shekatu idan zana ya farji muhumma albattata na kala min Allah wa za ku azizun hakim wato wanda ya taɓa yin aure namiji da wacce ta taɓa yin aure mace idan sun yi zina a jefe su yanke wato har su mutu duk ba ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ba ne da hikima a cikin hukunce hukuncen to da haka wanda ya taɓa yin zina shi kuma za a masa ainihin wato wanda ya taɓa yin aure za a masa rajamu ne a jefe shi har zuwa lokacin da zai mutu shi yasa ubangiji ta ya ce aure da ala Allah da kunna sabila ko Allah ta'ala ya sanya musu wata hanya daban na hukunci ba daurewa a gida har zuwa mutuwa ba to shine kuma wannan hukuncin da suratul nur ta zo da shi kuma hadisi na tace ya zo da shi hadisin da Imam Muslim ya rawaito wata ran manzala kuma ya fi taurin sahabbansa sai ke cewa khudu anni qad ja'ala Allah lakunna sabila al-fikru bi fikri jaltu mi'atin wa taqribu amin wa sayyidu bi sayyidi jaltu mi'atin wa rajam manzala kuma ya ce ku karba daga wurina ku karba Allah ta'ala ya ba wa mata mafita idan sun yi zina mai bakon wato a tsare su a gida har mutuwa kar su sake fita to su ba da hukuncin da aka ba su shine idan budurwa da saurayi suka yi zina wato wanda ba su taɓa yin aure ba to za a musu gulala ɗari ɗari kuma a ɗaure su shekara ɗaya duk da cewa akwai saɓani wasu malaman sun ce namiji ne za a ɗaure shekara amma ita mace ba za a ɗaure ta wato shekara ba wato ba za a kai ta gidan yari wato da kar a lalata ta amma shi namiji ba a tsoron wani to sannan kuma yace idan kuma wanda ya taɓa yin aure ne da wacce ta taɓa yin aure to za a musu gulala ɗari kuma a jefe su gulala ɗari ɗari sannan a jefe su har lafiya abin da ake cewa jefewa shi ne a zo abin nan a nemo duwatsu a zo a tsaye da mutum a wani wuri wasu ce za a zo da rami a mutane shi wasu ce za a tale shi haka ne a yi ta jifansa har sai ya mutu a nemo jama'a suna wurginsa da duwatsu har ya mutu wannan shi ne hukuncin sa kaga wannan duk a haji babu kisa na walakanci ko haji na walakanci kamar irin wannan ko saboda muni wato ainihin zina ne idan kisan kai kai ko sai a dauke wuyan ka kan wani an karama ka tafi lafiya amma a ce in kai gina ka taba aure za a dinga jifan ka ne kana wayo Allah ka shiga uku kana iko a zo ana jifan ka har ka mutu har sai an daina jin mutum sai an ga mutum ya daina motsi tukunna sannan a jare shi kaga kisa ne na wala kanni saboda mummunan laifin da yake ne mujin dina yayi dina dina abu ne wanda yake mummuna ke sala ta ce na kana fahishatan wa ta'atan alfasha ne kuma wato ainihin mummunan aiki to wasu malamin sun tafi a zahirin wannan hadisin cewa shi ma wanda za a jefe din a kake jin sai an masa gudala dari kafin a jefe shi akan wannan Imam Ahmad yake za a hada masa duka biyu saboda wannan hadisin wa sayyibu bi sayyibi dan dumi'ati war rajam wato idan wanda ya taba aure da wacce ta taba aure to kai zina za a masa gudala dari kuma a jefe shi a kashe shi kenan sai an yi darin sannan sai a yi kisa wasu ka ce a gawa ga kani a yi wan kawai tunda dai za a kashe shi ai ba sai an masa ne ba ba sai an masa rajaja ya mun nan jinsi ba ba sai an jefe shi wannan magana ita ne akan ta jumhur ulama mafi yawan malamai suke kuma ita ce magana da take ingani cewa wanda ya zina na a masa bulala dari a jefe shi sai a mara bulala dari kafin a jefe shi wannan magana akan ta ne mafi yawan malamai suke saboda ai an yi irin wannan a zamanin manzala ta akwa a masa rajamu kai banda bulala a masa rajamu ba tare da an masa bulala ba shine jumhur ulama suke akan ta to da aka babu maganar bulala in za a yi mutum rajamu a kashe shi saboda a zamanin maza kuma akwai waɗanda yi wa rajamu ai kuma bai musu bulala akwai mai an jefe ta alayra ba masa bulala akwai galibiya an jefe ta alayra ba masa bulala ba akwai yahuda guda biyu wanda aka yi musu rajamu aka jefe su sun taɓa aure amma kuma ba a musu bulala ba sai aka ce to an shafe hukuncin yin bulalan ga wanda za a masa wato rajamu abin da wanda za a masa rajamu shine wanda za a jefe shi sai wanda ba jefe shi za a yi ba to shi kuma maganar bulala tana nan wato ainihin a kanta saboda haka shi tun da iya bulalan ne za a masa bulalan kuma a je a daure shi a wani gari shekara guda ubangiji ta lafe wanda zani ya tiya ne a nan Ubangiji ta lafe wanda zani ya tiya ne ha waɗanda suke yin zinan minkum daga cikin wato ko namiji ko mace a ta amfani hukuncin mace a farko musulunci za a tsare ta ne ana ta fita har mutuwa domin kar ta fita ta sake yin zina to amma daga baya aka shafe hukunci to nan kuma ana maganan mace da namiji din kuma akwai inda suka yi tarayya a wajen hukuncin a farkon musulunci shi ma kafin a soke wannan hukunci shine walla zani ya tiya ne ha mutum biyu da suke yin zinan shine mace da namiji minkum daga cikinku ba a tsohuma ku cutar da su shine ku gaggaya musu baƙaƙen maganganu ku ce fasikai kawai marar mutunci faffaɗa musu maganganu za su ji haushi sannan kuma ku buge su da takalmi a dinga dukan su da takalma wato a ɗan walakanta su shine ma'anar ba a tsohuma duk lokacin ba a saukar da hajjin bulala ɗari ko kuma a jefe mutum sai ya ce abin nan fa in ta ba idan suka tuba wa aslaha suka gyara halayen su fa aridu anhuma to ku kauda kai gabarin su kuma ku dina tuka su da zakin su inna allaha kana tawwabar rahima Allah ne karban tuba ne kuma mai tausayawa wato ainihin bayin sa to a farkon musulunci haka ne nake yi wato ita mace bayan an daure ta a gida to za a zo kuma ana kira mata magana ana aimanta ta da abin da aka yi sannan kuma ana mata ana dukan ta da takalmi shi ko namiji ana aibanta shi a doke shi da takalmi amma ba za a daure shi a gida to da in ka daure namiji a gida to wa zai kawo mata abinci wa zai kawo yara abinci kaga dole ya tafi ya nemi me ya nemi abin da zai zama shi an daure shi har sai mutuwa sai kaga kuma wasu za su cutu da kawai bin daure shi da aka yi amma mace sun da dama hijima ake mata sai a daure ta a gidan ba matsala ba ne to amma a wajen walakantawa to sun yi tare shi shine wajen gaya musu maganganu da aiban tasu da kuma wato dukan su to shi yasa abin da ake nufi da wannan shine at-tawbiq wa at-taqri' wa ad-darb bil ni'al Abdullahi bin Abbas yake hukuncin haka yake a farkon musulunci daga ba aka shafe shi da yin bulala 100 ga wanda bai taba aure ba, ko kuma rajon jefewa har lahira ga wanda bai taba aure ko wanda ta taba aure. Amma da hukunci shine kaga kenan, da hukunci yana da sauki shine a nan a gaggaya maka magana ai ban ta ka dan buge ka da takalmi, daga gaba sai aka saukar da hukunci mai tsanani shine bulala 100 ko kuma a wato ainihin jefe mutum gaba ɗaya. Wasu malamai sun tafi abinda ake nufi da wannan ayan shine wato luwadi, wanda zani ya tiyani hamin kun fa'azu kuma suka ce abinda ake nufi waɗanda suke yin alfasha maza biyu daga cikinku to a cutar da su, mana a mutu wadatanci shine masu yin luwadi, wato namiji da namiji ya nemi namiji. Saboda haka wannan za a dinga gaya musu maganganu a aimanta su kuma a dinga wato ainihin dukan su. To amma shi ma in ma a kan masu luwadi ya sauka, to wannan hukuncin kuma yanzu ba shi ba ne. Saboda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sunan Abi Dawud da Tirmidhi, yace man ra'aytumuhu ala fadin Tirmidhi man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut faqtalu fa'ida wal maqula. Duk wanda kuka same shi ko kuka ganshi yana aikata irin aiki na mutanen Annabi Lut shine duwaki, ko ku kashe wanda yake yin da wanda ake duwaki, duka biyo kuntin su hukuncin kisa ne. Saboda haka mai luwadi shi ba kamar mazinaci ba ne, in a ce in kana da aure za a jefe ka, in ba ka da aure kuma a maka bulala 100. Da mai aure da marar aure in dai an same su suna luwadi suna neman juna maza, to kawai za a kashe su ne gaba ɗaya. Da dai malamai sun saɓani wani irin kalan kisa da amsa. Wasu malamai suka ce a kashe su yadda ake kashe mazinaci, shine a dinga jifansu da duwatsu, ana jifansu da duwatsu har su mutu. Wasu malamai suka ce a ɗauki takobi a kare wuyan kowa kawai yadda ake yin hajjin wato kisan kai kawai na wanda ya kashe wani ko makamancin wani. Saboda haka sai a sassare wuyan su kawai. Wasu malamai suka ce a ai akwai samfur da Ubangiji ta alaba na hukuma waɗanda suka yi duwadi a zamanin Annabi Lut, ya aka musu shine an tiffi alkariyan gaba ɗaya, wato alkariyan Sodom aka yi sama da su, inda suka ji tasbihin mala'iku, sannan sai aka kibe su suka taho ta kataka, Allah ta'ala ya halakar da su gaba ɗaya. Wajalna alaiha fafilaha wa amarna alaihi jaratan min sijjin. To da aka sama ya koma ƙasa, sai suka koma sama. Suka ce to hukuncin wanda ya yi luwadi a dai saman wani dogon dutse sai a sako shi ta kataka, a riƙe ƙafafuwansa kansa na jizo sai a sako shi. To da aka sai faɗo ta kataka ya kakkarye ya mutu gaba ɗaya. Ko kuma a tafi wani beni saman beni gidan sama, sai a sako shi ta kataka, a riƙe ƙafansa kansa na jizo sai a sako shi sai ya mutu a. Don irin wannan hukumar ne aka yi wa wato ainihin mutanen Annabi Lut wanda suke harkar luwadi. Suka ce wannan shine hukuncin. Saboda haka duk mai luwadi dai hukuncinsa wato hukuncin kisa ne, kuma duk ko da irin kisa aka masa an zartar masa da wato ainihin haji. To sai Ubangiji ta'ala ya ce idan suka tuba fa in taba wa aslaha fa aridu anhum, idan har suka tuba suka gyara halayensu to ku kau da kai daga barin su. Ma'ana duk mutumin da ya aikata mummunan aiki sai aka mara haji ko ya tuba shikenan kar a sake aibanta shi da wannan aiki. Domin shi ne amfanin duban aiki, in ka duba Allah ya ce maka tunda Allah ma bai zai kama ka da laifin ba, bai kamata ɗan adam kuma ya zo yana kama ka da laifin. Saboda haka dukkan wanda ya tuba to ba a aibanta shi. Kar ku dinga gaya musu wato baƙaƙen maganganu, ka dinga ce mutum mazinaci kawai, bayan da ya tuba ko ɗan luwadi ko farawa ko wane ne, in dai mutum ya tuba ya gyara halayensa to kar ka aibanta shi da laifi da abin da ya na laifi. Amma in bai tuba ba da wannan kuma za ka iya aibanta shi da wannan, don ya kasance masa wa'azi wato ainihin da gargaɗi. Saboda ƙa'ida shi ne duk wanda ya tuba man taba taba Allahu alaihi, duk wanda ya tuba Allah ya karɓi tubansa. Kuma suka ce at-ta'ibu minaz dhanbi kaman la dhanba lahu, duk wanda ya tuba daga laifi kaman wanda bai da laifi. Saboda haka ba za ka zo kuma mutum ya yi aikata aikansa a baya ya tuba ka zo kuma kana aibanta shi da wannan abu, za ka shigar da shi kunci. Kuma sai ya zama tuban ba abin nan tuban ba ta masa amfani ba a wurin da kai, tunda ta masa amfani a wurin Allah ta'ala, Allah ya yafe masa to kai ma kuma ya kamata ka yafe masa. To da haka kar ka aibanta shi da wannan. Ubangiji manzala kuma ya ce al-islamu yahdimu ma kana qablahu wa tawbatu tahdimu ma kana qablahu, musulunci yana wato rusa abin da aka yi kafin sa da laifi. In dai ka musulunta to duk shirkan da kai a baya bara a aibanta ka da wannan. In ba haka ba galibin sa ba ai sun yi shirka, amma da suka musulunta shikenan an yafe musu duk abin da suka yi a baya. Sannan haka nan at-tawbatu tahdimu ma kana qablahu, tuba tana rubuta abin da aka yi kafin ta. Idan mutum yana laifi ko komai ta'addancin da yake, komin barnan da yake a bayan ƙasa, idan ya tuba ya gyara halayensa, to karka aibanta shi da wannan laifi. Shikenan duk abin da ya na alfasha da na aisha, ko da shirka ne tuban nan ta yafe masa wannan abu, to akan me za ka zo kana aibanta shi? Kuma in kana aibanta shi sai Allah ya jarrabe. Wanda bai tuban ba ma, in ka cika magana a kansa kana aibanta shi, Allah zai iya jarraba ka da wannan laifin ballantana kuma wanda ya tuba. To da haka in ka ga laifin wani, to kai kuma sai ka tuna da laifin. Kana ganin laifin wani, to ka tuna kai kuma kana da laifin. Kana da wa'innan laifukan ballantana wanda ya tuba, to Ubangiji ta Allah ya karɓi tubansa. Sai Allah ta lace, inna Allah kana tawwaban rahima, Allah ta'ala ne karɓar tuba ne kuma mai tausayawa. Saboda haka idan ka tuba zai karɓi tuban ka, kuma zai yi tausayinka, ba zai kama ka kuma da wannan laifin, ba zai azabtar da kai. To tunda Allah yana karɓar tuba, dukkan wanda ya tuba Ubangiji ta'ala zai karɓi tubansa matuƙan ya cika shurɗin tuba. Shurɗin tuban shi ne ka yi nadama me yasa ka yi wannan laifin, ka bar laifin kuma, kuma ka tuba da niyyar ba za ka sake komawa. Shikenan, kenan tubanka don Allah ka yi. Ka bar laifin kuma ka yi da na sani a zuciyarka don me yasa ka yi laifi, ka san ka saba wa Allah. Sannan kuma da niyyar ba za ka sake komawa ba. In ka in dai laifin tsakaninka da Allah ne, kai irin wannan tuban Ubangiji ta Allah sai karɓi tuban. Idan kuma haƙƙin wani ɗan adam ne ba mai nan shurɗi guda uku, me yasa na tuntuwa ne? Ba zan sake cutansa ba. Na tuba da niyyar ba zan ƙara ba. Na bar cutar naka, to kuma sai ka niyyar masa da haƙoƙin. Ko da Allah ta'ala sai ya tambaye ka ranar kiyama. Allah kuma ba a haƙƙi ba ya fi haƙƙin wani. Ka ga shirkin sun zama guda uku. To a duk laifin da kai komin girmansa, in kai irin wannan tuba Allah zai karɓi tuba. Don Ubangiji ta'ala ya ce, ya qul ya ibadiyyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ya ku waɗanda wato kuka yi ɓarna, kuka yi laifi mai yawa a bayan ƙasa, Allah ta'ala ya ce kar ku ɗebe tsammani daga rahama a ƙasa. Kar ku ɗebe tsammani. Allah ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗaya, shi ne mai karɓar tuba, shi ne mai tausayawa baki. Saboda haka duk girman laifin ka Ubangiji ta'ala zai karɓi wannan tuba. A cikin suratul Toba Allah ta'ala ya ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Allah ta'ala shi ne mai karɓan tuba daga bayansa, kuma shi ne mai ba da ladan sadakan da mutum ya yi, kuma Allah ta'ala shi ne mai karɓan tuba kuma mai tausaya wa bayansa. To da haka komin girman laifinka kuma ba zai yi wa Allah barazana ba, ba zai hana Allah ya yafe maka ba. Shi Allah zai yi ba masa girma in dai ka tuba. Komin laifinka idan ka tuba, akwai wanda ya kashe rai ɗari, Allah ta'ala ya karɓi tuban. Kisa mashahura, rai 99 ya kashe. Yace a nuna masa malami ya je fatawa, in dai Allah zai karɓi tubansa zai tuba. Sai aka nuna masa wani mai ibada wanda ba malami ba ne, su mutane sun ɗauka malami. Shikenan sai je tambaye, sai ce kai Allah ba zai karɓi tubanka ba, zai finka ya girma. Shikenan Ubangiji abin nan sai ce to tunda Allah ba zai karɓi tubanka ba, sai ce bari ya ƙare ta shi kawai, bari ya cika da ɗari kawai. Shikenan sai ya tare wuyan sai kashe shi ya cika da ɗari. Daga baya sake yin nadama. Sai sake tambaya nuna masa malami, aka nuna masa sai ce yanzu idan na tuba Allah zai karɓi tubana, na kashe mutum ɗari. Shikenan idan hana Allah karɓi tubanka, Allah ghafurur rahim. Shikenan sai tuba, yace to amma shawara ka bar gari nan, don gari nan ba gari ne na gari ba. Akwai mutanen banza, ka tafi kan gari kaza, akwai mutanen kirki, ka je ka bauta Allah don kar ka sake kowa. A hanya ko Allah ya karɓi nan, malaiku rahama suka zo za su ɗauke shi, malaikun azaba za su ɗauke shi. Kowa ya fi namu. Wannan zuka ce rai ɗari ya kashe wuta zai tafi. Wannan suka ce ai ya tuba, sai Allah ya koma mala'ika a tura musu ya zai musu hukunci. Ko auna ku ga da inda ya fito da inda zai je ina ya fi kusa, wani gari ya fi kusa. Aka auna sai aka ga da tiki ne ya zama yana kusa da gari da zai je gari mutane ne. Ta dama aka ce in ya fi kusa da inda ya baro mala'ikun azaba su ɗauke shi, in kuma ya fi kusa da inda zai je mala'ikun rahama su ɗauke shi. Shi kenan sai zama saura tiki ɗaya a kai da tiki ne ya fi wancan wuri. A wata riwaya ma wahayi Allah ya yi wa wancan garin yace mazo, sai dan mazo da take ta. To da riga tuba, shike nan malaikun rahama suka dauke shi. To kaga dulle kukkukan ka bai da gari Allah ya karbi tuban ka ban maki karka tuba. Shi yasa zo a hadisi kudusi Ubangiji ta Allah ce yabna adama da ubada ka zuluhu ka anana samai thumma safarta ila safartu lak wa la ubadi. Ya kai dan adam da zunuban ka da su kai gizagizan sama yawa. Ko da su taba sama, sannan ka nemi gafara na wallahi za ka zan gafarta maka ba zan fi dawo ba ba shi Allah ba irin mutum ne ba mai riko, yanzu mutum akwai laifin da za ka warbe zai yafe maka ba, ko ka tuba mana wani ba zai yafe maka, to amma Allah ta'ala duk laifin da kai in dai ka tuba shi kenan yake zan gafarta maka, ba zan damu ba kuma. Saboda haka Allah halimu ne, Allah mai haƙuri ne kuma wato ainihin mai jin kan wato ainihin bayan ka ni ce na tafi a cikin filin. Saboda haka mu tuba zuwa ga Allah ta'ala, ya labina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Da kwanda kai imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda take ta tsaran bunu tuba da bazan dawo ba, in dai ka cika shari'an tuban Allah zai karbi tuban ta. Sai Allah ta'ala ya
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
وبنجلي تعالى شيء إنما التوبة على الله توبة الله تعالى يوجد توافنسا ذكر بيتا للذين يعملون السوء na waɗanda suke aikata munanan ayyuka ne bi da halatin da wauta, mutum ya wauta ya je aikata mummunan aiki amma sun mai tubo na min karibin, sannan sai su tuba a nan kusa kafin mutuwa ta zo musu, wa ulaika yatubullahu alaihim. Irin waɗannan masu tuba da gaggawa Allah ta'ala yana karɓan tubansu. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah masani ne kuma mai hikima ne a cikin wato hukunce-hukuncen. Sau da haka idan dai har ka tuba to Ubangiji ta'ala zai karɓi tuban, amma ka zauna ka ce ba za ka tuba ba to kana cikin mashiya, Allah ga dama zai gafarta maka, zai ga dama kuma zai azabtar wato zai azabtar da kai gurgudun zai ke. Innamat tawbatu 'ala Allahi lillazina ya'maluna as-su'a bi jahalati, wato duk wani aiki da kai na sabon Allah to jahilci ne yasa ka yi shi. Abinda ake nufi da jahilci shine wauta, wato baka san ciwon kanka ba, shi yasa kake saba wa Ubangiji ta'ala, don kana jawa kanka azabar Allah. Kuma abin ne sa aka ambaci wauta da jahilci, saboda ai jahili bai san abin da ya dace yi ba, jahilci abu ne mai cuta. Ilimi shi ne zai sa ka ya kamata na yi kaza, ya kamata na bar kaza, wani abu zai amfani na yi, wani abu cutar da ni zai na kaurin ne ba, ilimi ne zai sa ka. Saboda haka duk wanda zai je cutar da kansa ko yayi abin da zai jawo masa azabar Allah ko wawa ne, sunansa wawa kuma sunansa wato ainihin jahili. So da haka da jahilci da wauta duk abu guda ne. Wani ya ce wa inni ra'aytu jahala fi nasi fashiyan fa yabunna tajahaltu hatta qila anni jahili, yace ni na ga jahilci wato wauta ya yi wa a cikin mutane, sai na mai da kai na wawan kanka, na mai da kai na jahili har aka nima ce mini jahili, wato aka nima ce mini wawa. Saboda haka bi jahalatin anan bi safahati mai ba da jahilci ba, ana nufin wai idan kai laifi ba ka san laifi ba, wannan ka Allah bai zai kama ka da shi ba, kai ka ɗauka halal ne sai kai abu, sai dai Allah ya kama ka da baka yi ilimi akan abun ba, in abu ne da ya kamata ka sani baka sani. Saboda haka dukkan wanda yake aikata sabon Allah da gangan wannan jahili, ko min ilimin da ka ce masa jahili ma'ana ya jahilci kansa, bai san ciwon kansa ba, bai san abun da ya kamata ya yi, inda ya sa abin da ya kamata ya zai aikata wannan laifi. Ya sa ma ne suka ce kullu man afa Allah qata'an aw amdan fa huwa bi jahalatin hatta yazi'a hisab, duk wanda ya aikata laifi ko da gangan ne ko da kuskure ne to jahilci ne ya sa yi, inda kuskure ne bai san abin haka yake ba shi ya sa yi, kaga wannan Allah ma bai zai kama shi ba. Saboda hadisi ne yake cewa inna Allah tajawaza an ummati fi al-khata'a wa an-nisyana wa tuqri wa alayhi, Allah ya dauke al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka fi da sa. To amma wanda ya da gangan to sunansa jahili, shi ma kuma Ubangiji ta'ala zai kama shi da wannan laifin, sai dai in ya tuba, in ya tuba kuma da shari'ar tuba Allah zai karɓi tuban. kata da yake ijtama ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fara'u anna kulla shay'in usiya Allah bihi fa huwa bi jahalatin amdan kana aw ghayra sabai sun dan hadu suka tattauna sai suka yi ittifaqi taban da suka zauna a lokacin din suka yi ittifaqi suka ce duk wanda ya zaba wa Allah ya zaba Allah da wauta ko da jari to wanda gangan yayi ko ba da gangan to da ka wauta shi yake sa mutum ya dinga aibuka a wato abubuwa na sabon Allah mujahid yake kullu amidin bi ma'siyatillahi fa huwa jahil dukkan mai sabon Allah jahili ne kuma ko da a ce shi malami ko shi malami ne domin ya jahilci maslahan kansa ya jahilci abin da zai cutar da shi ko da ya san wannan abu haramun ne ya aikata shi ko da haka idan ba ka so a ce maka jahili sai ka nisanci taɓa wa ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan Allah ta'ala ya ce summa yatubu min qarib sannan mutum ya tuba a nan kusa ko ya tubo na ne sun mai tubo na mai kare ne tuba a nan kusa mene ne nan kusa ma ne suka ce qabla al-mawt don in ka riga ka mutu kuma duk tuban ka Allah zai karba ka tuba kafin ka mutu yanzu a lahira don kana wayo Allah na shiga uku na tuba ai ba wanda zai tausayi ka ba Allah ba a karban tuba a lahira a nan duniya ne ake karba sai dai Allah ga dama ya gafarta maka kuma ba shi ka wanda zai iya gafarta maka amma ba haka ba in muta ai da ba wanda ma zai dawo ma wuta inda ana karban tuba lai dan in muta suna ihu suna cewa sun tuba a da da su duniya da su gyara ma amma ba za a saurare su sala al bukau wa lan yuhan tadarruhum fiha wala riqatun tughni wala jazahu kuka ana ta ihu a wutan jahannama amma ba a tauya ba ba wani a'a ko kanka ko kasancewar ka abun tausayi da zai amfane ka ko rishin makurin ka bare za a ce to shikenan tun da kai na dama an yafi maka wa lokacin ya wuce sai dai in a duniya ne ka tuba to da ka tun anan ka tuba gargadin da ake maka da wa'azin da ake maka ya maka amfani liyan fa ilmu qabla al mawt adimahu qasala qawmun bi harru du'a fa ma rajau ilmi mutun ya amfane ki tun anan duniya wasu sun je lahira sun nemi a dawo da su su gyara ba ba su daman sun dawo su gyara bayan an mutu an mutu kenan ko da haka tun anan za ka tuba shine ma'anan an qaribin ma'anan qaribin bainahu wa baina an yanzura malakal maut kafin mutum ya ga mala'ikan mutuwa in ka ga mala'ikan mutuwa to lokaci ya kure maka kenan ba wani duban ka da za a abin nan da za a karba shine ma'anan kafin ka kai gargara lokacin da ake zare rai yasa zuwa hadisi ingantacce hadisin Tirmidhi maza kuma ce inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughargir Allah yana karban tuba ba wanda kan bai kai gargara ba wato matikan ransa bai zo ma ko goronsa ba shine ma'anan ma lam yughargir ai ma lam tabdu ruhuhu al-umma ransa bai kai ma ko goronsa ba in aka fara zare ranka to duk abin da kai duk wani tuba da zaka yi Allah bai zai karba ba dan lokaci ya fure maka a don an ce duk wanda ya ga mutuwa ya tuba Allah zai karbi tuba za ai kafirin nan ma ba wanda zai shiga wuta kowa ya ga mutuwa zai bi zai tuba amma in abun ya kai ga haka to ubangiji ta ala ba zai karfi tuban ka ba shi yasa ke sun mai tubuna min qaribi da su tuba a nan kusa wato kafin mutuwa ta zo musu a nan duniya kuma kafin mutuwa ta zo musu shi yasa Allah ya ce fa ulaika yatubu Allahu alaihim wadannan su ne wanda ubangiji ta ala yake karban tuban wadanda suke tuba kafin su kai wato ainihin gargara kuma tare da sharuɗin tuba kamar yadda na faɗa da tiradi niyan ba za ka sake yi ba kai na dama akan me yasa ka kuma ka bar sabon Allah in hakkin wani ne ka miyar masa in an je lahira za ka biya shi idan baka wato ainihin miyar masa ba Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu aliman hakima Allah mantanci ya san ayyukan bayansa kuma ya san irin hukuncin da ya dace musu hakimin kuma yana da hikima a cikin dukkan hukuncin da Allah ya yi akwai hikima a cikin saboda haka ya hukunta ka tuba kafin zuwan mutuwa in ba haka bai kowa sai ce ita sharhodiya sai ce sai ga alama zai mutu sannan ya tuba to shi kuma kar tuban ma ba za ka tilar sa Allah ya karbi tuban ka ba sai ya ga dama ne zai karbi wato ainihin tuban ka sai Allah ta'ala ya ce wa lay tati tawbatu karban tuba ba ta kasance ba lil ladina ya'maluna sayyi'at wa illa sai aikata munanan ayyuka hatta idza habara ahaduhum al-maut sai idan mutuwa ta zo wa dayan su kala sai ce inni tubtu al-ana sai ce dukan yanzu na tuba ba wannan ba a karba ne wannan tuba dan da lokaci ya kure maka ga nazar fir'auna ba ai annabi Musa yana ta wa'azi yana ta wa'azi hatta idza adrakahu al-gharqu da yaga ya tsinu ya zai mutu sai ce ni tun Qur'an sai ce yanzu na tuba to da haka sai tuba sai ce kuma ya shaida ba ko ta da gaskiya sai a yace ya shaida annabi Musa manzon Allah ne me Allah ya ce wa sai ce al'ana wa qad asayta qablu kuntum min al-mufsidin sai yanzu za ka tuba bayan da ka saba wa Allah ai ka makara kana cikin masu barna sai Allah bai karbi tuban sa ba yanzu haka yana wannan ana masa azaba da wutar jahannam annaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha quduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adab saboda haka suna nan suna cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala a kabarin su mai tashi kiyama za a shigar da su azaban da tafi ko ce azaba girma yasa Allah ta'ala yake baya karban tuba ga mutumin da sai da yazo mutuwa sannan yake cewa ina tuba yanzu wadan da zai mutuna wa hun kufar ko kuma wanda suke mutuwa bayan sun mutu akan kafiri ko kuma wanda suke tuba bayan sun mutu akan kafiri idan mutum ya mutu akan kafiri Allah ta'ala ba zai karbi tuban sa ba ulaika atanna lahum azaban alima wadannan Allah ta'ala ya tanada musu azaban azaba aliman wato wadanda suke azaba mai radadi take azabar wutar jahannam duk wanda ya tuba bayan lokaci ya gure masa ba za a karbi tuban sa ba wanda ya mutu akan kafirci wutar jahannam ta nan tana jiran sa kuma har abadan abada babu ranan da wato za a fitar shi daga wutar jahannam domin ya mutu akan wato ainihin kafirci to kaga dukkan wanda ya kai gargara to kuma tuba ta kure masa ke to sannan bai yi masa kuma shi ne wanda bai kai gargaran ba amma bai tuba ba har rana ta fito ta yamma rana kullum tana fitowa ta gaba sai bai tuba ba har rana ta fito ta yamma to shi ma Allah ta'ala baya karban wato ainihin tuban sa kamar yadda ya zo a cikin suratul an'am ubangiji ta'ala ya ce yawma ya'ti babu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imanha khairan wato ranar da wasu daga cikin ayon ubangijin ka suka zo shi ne rana ta fito ta yamma kaga duniya ta zo ta shi kenan to babu wani imani da zai warai amfani wai a ce mutum yanzu za bai yi imani bai sai to yanzu ya yi imani wannan imanin a banza da zai amfani ka ba lokaci ya kure maka ko kuma mutum zai yi sai zai wasu ayyuka na alkhairi bayan da bai yi su ba wannan ba zai amfane shi ba ko ya ce zai tuba Allah bai zai karbi tuban nan ko ya ce bari ya yi ta sadaka ya yi ta aikin alkhairi ya yi ta nafi filo duk lokaci ya kure maka ba za a karba ba da biyar kiyama ta zo ta shi ka ga wahala ne kaga ba don Allah ne kake ba wahala ka sani to ubangiji ta Allah ba zai karbi wato irin wannan tuban ba kuma hadisi ya inganta cikin sai muslim manzo ya fadi inna Allah ya yaqulu yadahu bil layli ya tuba musibul nahar wa yaqulu yadahu bil nahar ya tuba musibul layli hatta taqlu ash-shamsu min maghribiha Allah ta'ala yana karban wato tuba na bayi yana shimfiɗa hannunsa da daddare domin wanda ya laifi da rana ya tuba Allah ya karbi tuban Allah yana shimfiɗa hannunsa da rana domin wanda ya laifi da daddare ya tuba Allah ya karbi tuban sa har sai rana ta fito ta yamma idan rana ta fito ta yamma to wannan kam ba za a karbi tuban sa ba kwata kwata kuma duk wasu ayyuka da zai na alkhairi Allah ba zai karɓa ba saboda haka duk abin da za ka yi kai shi a yanzu kan lokaci ya kure maka ka tuba yanzu kai ayyukan alkhairi yanzu tun kafin lokaci ya kure maka shine ka zo mutuwa ko kuma rana ta fito ta wato ainihin yamma ubangiji ta'ala yace wa'inda walladzina yamutuna hum kufar wanda suke mutuwa akan kafirci suke mutuwa ko suke mutuwa akan shirka Allah ta'ala ba zai karbi tuban su ba inna la ta'budu an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ba gafarta an amma shirka sai dai abin da bai shirka ko dai mutum da ma ta gariyan kafiri ne bai tawo mutum da ba bai ma yi da Allah abu bauta ba ne mutu to zai dawo ba kai da annabi Allah bai zaka fito ba ko kuma yana bautan Allah yana hada bautan da wani shi ne shirka ke ko ma su bautan gumaka kuma su suna bautan Allah ko mu ce shi musulmi ne amma yana bautan kabari ko yana daga hannun roƙi wani wani ko shehi zai biya masa bukata kaga wannan yana yiwa Allah shirka to shi ma Allah bai zai gafarta masa ba kuma in ya mutu aka Allah bai zai karbi wato ainihin tuban sa ba kuma duk yadda zai ko da zai fanci kansa da duk abin da ya mallaka a duniya ba zai amfani ba amma dai tabbata hadisi ingantacce hadisin Bukhari da Muslim hadisi kudusi maza ta ce inna Allah yaqulu li ahwani ahadin nari azaban Allah zai gaya wa wanda ya fi kowa saukin azaba ranar alkiyama dan wuta kafiri mai shirka da ya shiga wutar jahannam shi aka fi sassautawa ma a wutan sai Allah ya ce masa law anna lana ma fil ardi min shay'in a kunta taftadi bi da ce duk abin da ke duniyar nan gaba ɗaya na arziki naka ne zaka bashi kanka da shi wato zaka ba da shi domin a kubutar da kai daga azabar Allah sai a dauke maka wannan muta ta jahannama zaka yi haka sai ce ni zan yi mana sai ce zan yi to ubangiji ta lace faqad sa'antuka ma huwa ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam Allah tushrika bi fa abaita illa shirk in zai tinani bi abin da bai kai wannan ba aure abin da bai kai wannan ba ko mun dau alƙawari da kai kana tsoron annabi Adam cewa kada ka mini shirka amma ka ki kace sai ka mini shirka shike na sai a ce shi gaba da zama a cikin wato ainihin mutan jahannam ko da haka duk abin da kake da shi ba abin da zai maka amfani sai ta Allah ce yawma la yanqu malun wala banun illa man atalla bi qalbi kallu dukiyanka ba ta amfani dayanka ba ta amfani kamar sai ka zo da imani sai ka zo da zuciyar da ta kubuta daga shirka zuciyar da take cike da imani da tsoron Allah ita kaɗai ne za ta amfani ko wannan wala ganin sa kamar mafarki zai zo amma hira ne kuma zai zo ko manzo a ji shi a cikin ko da ka gyara imani ka da tsoron Allah ka domin lahiran ka ta yi maka kyau sai Ubangiji ta ala da ya alladina amanu
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
وبنجد تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوة أنك إيماني لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها baya halaka gare ku ku gaci mata tilan wato yan uwanku suka yi suka bar mata ku ce kun gaci matan ku ku aure su ko ku za ku aure da su ba ainihin iyaye su wannan ana yin sa zamanin jahiliya Allah ta'ala ya ce haramu ne lalata wannan abu yace wala ta'buduhunna kuma kada ku rike su ku hana su yin aure sai ai yanzu dan uwan ku ne da ya bar matan sai ku rike ta ku ce ba za ta yi aure ba li tashabu bi ba'd ma ataytumuhunna domin ku tafi da shashin abinda wato kuka ba su sai ku ce ai sai sun biya ku abinda dan uwan ku ya kashe ya aure sai an biya ku sadakin da aka kashe aka su sannan ku ba su ce aure Allah ta'ala ya ce kar ku yi haka duka ana yin wannan a zamanin jahiliya Allah ta'ala ya ce illa an ya'ti bi fahishatin mubayyinah sai dai idan sun zo da alfasha bayyane ne suka yi zina suka yi zina a bayyane ko kuma suka yi nishuri ko suka dinga faɗan baƙaƙen maganganu wannan kuma za ku iya karɓan wato abin da kuka aure su da su wato za ku iya cewa ba za ku bar su su yi aure ba har sai idan sun fanshi kansu da abin da aka kashe na aure su wa ahiruhunna bil ma'ruf Ubangiji ta ala ce ku yi mu'amala da matayenku bil ma'rufi da abin sani a shari'a wato mu'amala wanda take kyakkyawa fa in karihtumuhunna idan kuka ki su ma ka ji ba ka son matar ka fa sa an takrahu shay'an zai yi ka ki wani abu wai da Allahu fihi khairan katira Allah ya ta alkhairi bi yawa ka ji ba ka son ka kuma ta dinga haifa maka wato ƴaƴa wai da suke nagari wanda za su amfane ka a duniya da lahira Abdullahi bin Abbas yace a zamanin jahiliya mutum ya kasance idan ya mutu to waliyansa su suka fi cancanta da matarsa fiye da wato iyaye idan mutum ya mutu yan uwansa sai su rike matan za a sa ta cikin kayan gado to kai ka gaji wanci kai ka gaji wanci kai ka gaji wanci idan mutum ya ga dama sai aure ta ko tana so ko ba sai da ai matar dan uwansa ne ko babansa ko ɗansa ko babansa ko ya sai aure zamanin jahiliya duk ana wannan ana aure matan iyaye da matan ƴaƴa duk an yi kamar yadda za mu zo kan wannan dabi sannan in kuma bai aure ta ba ma in ya ga dama sai ce to ni zan aure ta ce shike nan wani zai aure ta sai in ka masa kuɗi sai karbi wannan kuɗin sai aure ta kamar ya sai da ita kenan ma ai ta sani su iyaye ba su da kuɗi ko kuma ya rike ta ma ya hada ta aure sai ce ba za ta aure ko ya ce har sai ta biya wani abu kafin ya bata wato ainihin ta aure duka wannan an yi shi a zamanin wato ainihin jahiliya kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa to shine Ubangiji ta'ala yake haramta irin waɗannan al'adu da tauye haƙƙin mata musulunci ya ce la yahillu lakum an tarithu nisa ba halatta ku gaji mata kilar wa dole ta zama tunda matar ƴan uwanka ne tana hannun ka sai ka aure ta ko kai za ka aurar da ita ka karbi kuɗi yadda kake so ko sai ta fanshi kanta Allah ta'ala yake kada ku yi haka illa an yatina bi fahishatin mubayyina, sai dai sun zo da alfahi. Wani lokacin kuma suna rike sun ma su ana su yin aure, sai Allah ta ce wala ta'khudhu kunna, kada ku hana su yin aure. Sai ta ce daga yanzu na haramta miki aure, ki zauna har ki mutu ba za ki aure ba. Shi bai aure ta kuma bai barta ta ni aure ba, musulunci duk ya lalata wannan. Ka duba yadda za a ka takurawa ta, amma yanzu mabiya Allah ya ce musulunci shi ne tauye mata ne, na take da yanci da ni. Allah ta'ala ya ce sai dai in sun zo da alfasha wanda take wato ainihin bayyane ne. Wannan zai iya ɗaukan umumi, wato duk mutumin da ya auri mace ya ba ta sadaki, to bai halatta kuma in dai sake ta ya ce sai ya ba ta, sai ya karɓe sadakinta ba, sai dai in zina ta yi ko kuma ta zazzagi iyayensa, sai ce to zai sallame ta, amma kuma sai ta fanshi kanta, sai ta biya shi abin da ya kashe ko ta ba da wani kuɗi. Wannan idan ya yi haka bai aikata haramun ba. Ko kuma kamar yadda Aqa bin Rabah ya ce, yace kana ar-rajulu fi jahiliyyati idza zanat imra'atuhu akhadha jami' amaliha alladhi safahu laha. Da idan a zamanin jahiliya idan matar mutum ta yi zina, to zai karɓi duk sadakinta, komai zai ta tuke ta gaba ɗaya. To shi ne sai aka soke wannan hukunci da haddin da ake yi a wurin ne, a idan mutum ya yi zina. Amma ta haddi shi kenan, ba magana ka ƙwace mata wato ainihin sadakin da ka ba ta. Shi ne za a jefe ta har lahira tunda matar aure ne idan ya tabbata da shi. Ubangiji ta lace wa ashiru kunna bil ma'ruf, ku wa matan ku mu'amala da abun sani a shari'a da al'ada. Wato ka ba ta haƙƙinta ta yadda a shari'ance za a ce a'a ka ba ta haƙƙinta, al'ada za a ce a'a wane kan ya iya riko, yana riko matan sai je kamata, in abincin je kamata ta ci shi za ta ci a irin halinka da kuma al'adan gari, irin tufafin da ya kamata ta ɗaura irin ta kake, irin ta kake siya mata idan an duba wadatarka da kuma ainihin al'adan garin ku, haka wurin zama, haka dukkan sauran wato ainihin mu'amaloli na yau da kullum da irin kalamai masu daɗi da murmushi da dariya da hikima da kake mana. Manzon Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, mafi alkhairin ku shine wanda yake kyautata wa iyalinsa, yace ni na fi ku kyautata wa iyali. Yasa manzon Allah kuma ina yi wa matansa murmushi da zaran ya shiga gida, ina musu dariya, ina musu murmushi, ina musu wasa, kaga da duk iya mu'amala ne. Sannan yana kiyaye su ayyukan gida. An tambayi Aisha radiyallahu anha, ya manzon Allah kuma yake a cikin iyalansa, sai ta ce kana fi mihnati ahli, kada fi mihnati ahli, ya kasance cikin yau iyalansa hikima, ina taya su ayyukan gida, ina ɗinke tufafinsa da kansa, kuma sannan ina taɓan akuyansa da kansa. Wannan kuma duk mata ne za su ma, idan takalminka ya ɗinke za ta ɗinke maka, in ba shi shaida, in ya yi dotti za ta goge maka, riganka haka za ta kinɗa maka komai, amma wani lokacin sai ka yi da kanka domin ka sauƙaƙe mata. Ida tana girki, ida tana yi wa yara wanka, tana reron yara, tana kintsa yara za su tafi makaranta, sai ka ɗebo abincinka da kanka, ka ɗebo wa kanka ruwa ka sha da sauran irin hidimomin da mata suke lokacin da suke da lokacin kuma su yi maka. Maza kuma yana yin irin wannan saboda ba da samfur ne da ake mu'amala da wato ainihin iyalai. Ya sa ya ta wasa da Aisha, ya yi tsere mudu da Aisha, da farko ta tsere mata domin ba ta da ciki, daga baya ya sake tsere da ita ta tsere mata, ya tsere mata har ya dinga mata dariya, yana cewa wa hadhihi bikisa, na rama abin da kika ne na tsere ne. Ya ga tana wasa da yan tsananta yan bebinta abin wasan yara, ya ce wa Aisha menene wannan, sai ta ce yan matana ne ina reno, kuma a ciki akwai doki wanda yake da fuka-fuka, sai ta ce to wancan na tsakiyar me, ya ce mata wancan na tsakiyar me ne, sai ta ce ai ha a wannan doki ne, sai ce to doki har da fuka-fukai har da kukuti, ya taba doki ne kukuke doki yana tashi sama ne. Sai Aisha ta ce baka ji labarin annabi Suleiman yana da dawakai masu fuka-fukai ba? Sai mazan ma sai sama dariya ya tafi, ya tsaya ya ɗebe mata kewa ne ya yi dariya ɗin kawai, ya ba ta dariya da ɗan ji daɗi, ya sa yi wannan maganar da ya tafi. Sai komai matsayin mutum yana wasa da iyalansa, wannan shi ne mu'ashara bil ma'ruf, kuma ka ba su haƙƙinsu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim bima anfaqu min amwalihim, dole ka ciyar da su. Kuma ni ta lati wa lakunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajatun. Saboda haka kamar yadda kake da haƙƙi a kansu, su ma suna da haƙƙi a kanka, ka ba su haƙƙinsu wanda Ubangiji ta ala ɗora maka na ci da shafiyarwa da shayarwa da tufatarwa da ba da wurin zama da haƙƙin kwana da haƙƙin kwanciya da mu'amala mai kyau da buƙatunsu yau da kullum na jinya da asibiti da dukkan abin da ya kamata na tare da iyayensu da ‘yan uwansu. Wannan haƙƙi ne na su a kanka, wajibi ne kai a kan, in ka yi haka shi ne ka bi umarnin Ubangiji ta ala, ka musu mu'amala mai kyau. Kuma Allah ta'ala ce fa in karitumuhunna, in kuka ƙi su matar ka ta maka wani abu na haushi kaji baka banta Allah ta'ala ya ce karka kita gaba daya fa asa an takrahu shay'an wa ja'ala Allahu fihi khayran katira zai yiwu kaji abu kuma sai Allah ya sa alheri da yawa a ciki zai yiwu matar ka ji baka banta amma kuma sai Allah ya baka duniya tsayyiba ya'ya masu albarka ta hanyar wannan mata kaga sai ka rike ta saboda ni saboda ainihin ya'yanta zai yiwu ka ji baka banta kuma ya zama ta da wasu ɗabi'u masu kyau na karrama iyayenka da daraja ƴan uwanka da yin abin da ya kamata umarni da hani duk abin da kake so tana yi maka tana kintsa maka gidanka tana maka tarbiyyar ƴaƴanka da ilmantar da su da maka wannan ilmi to sai ka duba irin waɗannan abubuwan kuma sai ka rike ta da tsawabi sai sa manzala kuma yake la ya fa mu'minu mu'minatan in kari amin ha kuluka rabbiya min ha kada mu'mini ya ki mu'mina ya wata kada mace ya ki mata sa idan sai maka wani ɗabi'a marar kyau to ai kuma ta da wasu ɗabi'a ne in ka in baka gamsu da wannan ɗabi'an da ba ko wannan halittar da ba to ai kuma tana da wata ɗabi'a ko wani abu na halittar da wannan kake bukata dama kuma dan adam bai zai zama 100% ba dan adam tara ne bai cika goma ba idan kenta ne bai maka ba to ɗabi'an ta zai maka amma dai ga kenta bai mutane mata ba akwai kenta akwai addini ta ke sa maza kuma da ya take hafsa sun samu rashin jituwa ya take ta ubangiji ta lace ka dawo da riga sai ga malaika ne murhu fa yuraji'ha fa innaha qawwamatun qawwama wa lawjatuka fi jannah fa mulki shi dawo da ita domin ne yawan kiyamun dai ne ne yawan yin azumi matar ka ne a janna ka ga mace zaka yi rike ta ko don addini ta ne kiyamun dai ne karatun alqur'an ne yin azumi ne kyauta ta yan uwa ne alheri matan kirki sai ka rike ta ko da a ce a zuciyarka akwai wani abu wanda take maka wanda baka so ko wani dabi'a ta ko haka kawai ka ji baka son ta sai ka ji tausayin ta saboda irin waɗannan abubuwan sai ka rike ta shi yasa maza suna aka umarce shi da wata hafsa matarsa saboda riko da addini da take ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah malam ka taimaka mana mu samu riba biyu mu samu mu saurari tafsiri kuma mu samu qiyamul layli hakan zai samu ne malam in aka fara karatu da wuri kuma malam mu talakawa ne ba mu da lokacin barci da safe malam don Allah ko za a taimaka mana a soma karatu karfe 9 a tashi zuwa 10 don Allah malam a taimaka mana Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da gidan aljannatul firdaus
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah kaita hada ni da Allah kaita magiya dalilin da yasa muka kai karatun nan karfe 10 saboda dokan da aka sani ba wai shine tafin karatun ba idan muka ce zamu yi karfe 9 zuwa 10 za a ce muna tafsiri ba rikodin muke ba don dama haka muka saba tafsiri sai muka ce to mu kai shi karfe 10 lokacin da za a ce rikodin muke ba tafsiri muke domin dai tafsiri ne ya kamata a fara shi da wuri to wannan shine dalilin da yasa muka kai shi wannan tani amma babu laifi za mu iya rage lokaci din tunda kayi magiya da yawa mu ringa farawa kafin karfe 10 yau dai mun kai 10:30 saboda wani uzuri ne amma ba shine ya kamata mu yi ba in kun lura 10 saura karfe 10:10 kaɗan haka muke fara wato tafsirin mu saboda yanayin yadda muka samu kanmu amma lokacin tafsirin kwana 2 da muka yi na farko ai kun ga karfe 9 da ɗan kaɗan muke fara shi ba wai muna fara shi a kurare lokaci ba amma ba zan ɗauka muku alƙawari ba amma dai insha Allah za mu duba mu gani mu dinga farawa kafin karfe 10 saboda haka kai sai ka zo da wuri ka jira in ma karfe 9:30 ne in ma 10 saura ne wannan kuma kai za ka iya kiyaye wannan amma ni ban maka alƙawarin cewa karfe kaza da minti kaza da dinga zuwa amma dai insha Allah kafin karfe 10 za mu yi kokari mu fara wato tafsiri din saboda kila kana buƙatan kai bacci kafin tahajjud idan kuma kai jarumi ne in mun tayi daga tafsirin sai ka hana idon ka bacci ka je kai wasu abubuwan ka sai ka zarce kawai kai ta zarce duk da cewa ka bada uzuri cewa kai talaka ne ba za ka iya baccin safe ba to kila zai baka matsala amma alhamdulillah dai al'ayi hadin dai za mu ci gaba da tafsirin mu yanda abin nan ya kama za mu yi shi insha Allah kuma 10:11 saura da muka kai yau ba wai da nufi muka yi shi ba insha Allah za mu dawo ta hadin mu na da 10 saura mu dinga fara tafsirin da izinin Allah dama kuma ko lokacin da muke tafsiri don goman karshe zo muna rage wato ainihin lokaci ne insha Allah kuma za mu rage kamar yadda muka saba Allah ta'ala ya samu dace
sai malam Allah ya saka da alkhairi sai malam ina son karin bayani akan goman karshe yaushe suke farawa saboda wasu sukan fara tahajjud ne goma kamar yau ya 19 wato daren 20 wasu kuma sai gobe 20 to waɗanne ne goman karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raya kuma yace a raya su
goman karshe suna farawa daga gobe ne wato daren 20 da 1 shine goman karshe yake shiga yanzu kamar in ka kai azumi 20 to kaga wannan daren shine daren 21 an shiga goman karshe shi yasa idan da watan zai cika 30 to zaka kirga kwana 10 ne daga wannan daren 21 in yayi kuma yayi nusan ya cika ya zama 20 abun nan 29 ne to kwana 9 kawai zaka kirga amma in ka dauka daren 20 yau kenan shine daren ya fara to in watan ya cika zaka kirga kwana 11 ne kuma kwana 10 aka ce ba kwana 11 bane amma babu laifi a fara tahajjud daga yau saboda duk watan ramadana ma wato watan tahajjud ne watan qiyamul layl ina ga abin da yasa wasu suke farawa tun yau suna son su yi saukan alkur'ani ne koda da a ce watan yayi nusan in ma ai koda watan yayi nusan misali 29 ne kaga in kullun kana yin izu 6 zai zama ka sauke kenan shi yasa shine hikiman da yasa suke taran goman karshe din amma lalle goman karshe yana farawa daga ran da ka kai azumi 20 to wannan daren 21 wannan daren shine goman karshe amma babu laifi idan ka fara wato daga daren 20 din ma domin duka ramadana lokaci ne na qiyamul layl na'am
sai dan Allah malam ina son fassara ko kuma karin bayani akan wayannan kalmomi da suke cikin wayannan ayoyin kaman fadin Allah wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idhnillahi wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladina nafaqu yace naji wasu yace malam naji ka fassara su da Allah yayi haka don ya bayyana da wanda suka yi imani wasu kuma suna fassara shi da sunan don Allah ya sani to malam yace wannan maganin wannan fassarorin dukan su daidai ne ko kuma wanne ne ya zama daidai
to idan ka ce don Allah ya sani kenan kamar da bai sani ba duk abin da ya same ku a yakin Uhud na jarrabawa sai ka ce Allah yayi haka ne domin ya san mu'minai da munafukai kenan kafin a yakin Uhud Allah bai san masu imani ba bai san munafukai ba sai da aka yakin Uhud sannan ya sani kaga ilimin Allah fil azal tuntini yana nan kafin a dace kuma zan kai mu'mini ne ko ba mu'mini ba to shi yasa malaman tafsiri suka ce li ya'lama an ilmu adh-dhahir ake nufi ilimi na zahiri shine Allah ya bayyana amma shi Allah ba abin da yake buya masa saboda haka Allah yana jarraban mu'mini domin ya bayyana imaninsa wa li ya'lama al-mu'minin domin Allah ta'ala ya bayyanar da suwaye masu imani kuma mu'minai ma su san su mu'minai su san su kaga shi yasa da aka yakin Uhud din mutum 300 munafukai aka gane a wannan yakin kaga an gane masu imani wanda suka tabbata da waɗanda suka juya suka ce su ba suka ce kansu akan abin da wasu san meye bane saboda haka shi yasa idan ka zo tafsiri saboda kada wani yayi wa Allah abin nan mummunan fahimta ko ya jahilci Allah in ka ce wali ya'lamu al-mu'minun mu'minin don Allah ya san mu'mine ka wuce to fa wani zai ce kenan Allah bai san su ba sai da aka yi ne sai da aka yi wannan to kaga wannan ayan inda ka aka koma baya abin nan ko bane ko gaba ne ya miza Allahu al-khabitha min at-tayyib kaga don Allah ya bambance munafukai da mu'minai to shine ma'anan wali ya'lamu al-mu'minina kenan kaga bambance wa ai Allah ta'ala yake nufi amma shi a wurin sa ya riga ya sani to da haka abinda ake nufi anan shine Allah ya bayyanar wato ya fito da ilimi na zahiri wanda za a gane wannan mu'mini ne wannan kuma munafiki ne amma ilimi na batini tuntunin Allah subhanahu wataala ya sani so irin wannan fassarorin wani lokacin ba sai mun fito muna ta wani bayani akan su ba saboda galibi masu sauraron mu masu bukatan ma'anan qur'ani ne su fahimci hukunce da wa'azi a cikin sa wani lokacin in ka tsaya kana ta fiffe da kalma ta larabci kana ta fadan wannan kaza wannan to sai kaga ka cinye mutane lokaci kuma ba iya rike wayannan abubuwan da su yi ba ka cinye musu lokaci amma in dalibin ilimi kake karantarwa ko kuma ya tambaye ka sai ka bayyana masa wannan saboda haka idan ka je tafsirai ka duba duka za su ce maka ilimi na zahiri ake nufi shine Allah ya bayyanar da wannan so wanda yace don Allah ya san mu'mini ya shiru gaskiya wani zai iya fahimtar da Allah bai san su ba sanda aka yi yakin ne ya san su kuma alhalin ba haka bane Allah ya san abin da ke cikin zukatanka wa huwa alimun bidhati sudur Allah ya san abin da ke cikin zuciya ya ala ya alau man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ya alamu ma tuwaswisu bihi an-nafs wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid duk abin da ke cikin zuciyanka Allah ya sani kafin ayyakin Uhud da bayan an yakin Uhud amma mu'mini ne ba sa iya sani sai Allah ya kawo ne abu domin ya bayyanar da wannan ilimi din a zahiri ko a sashi na'am
yace mallam shedu nawa ne wato ake so domin tabbatar da wato liwadi wanda za a iya yi da haddi akan shi
to wasu malamai sun yi kiyasin shedul liwadi da na zina saboda haka sai ya zama guda hudu ne kamar na zina mun karanta a cikin Mizbahus Salih wa fi zina awil liwadi arba saboda haka guda hudu ne ake nema a zina da kuma wato liwadi wasu suka ce a ai zina mun samu dalilai a kansa shi kuma luwadi mutum biyu ma za su iya bada shaidansa kamar shaidan sata ne ko makamancin wato irin waɗannan saboda haka kenan ala'ayi halin ya danganta da shi alƙali ne yin hukuncin wanne ya rinjayar wanda ya rinjayar a kansa zai hukunci in mutum biyu ne ana samun mutum biyu zai iya kashe mai luwadi in kuma shi ya rinjayar da mutum hudu ne ana samun mutum hudu zai iya sai an samu mutum hudu kafin ya kashe mai luwadi saboda babu wani nassin hadisi da yace mutum hudu ne ko kuma mutum biyu sai dai luwadi lalle yayi kama da me yayi kama da zina amma yana da bambanci da zina ta wasu bangarori shi yasa a hukuncin su ma aka bambance aka ce kisa kawai za a yi kaga hukuncin kisa kuma galibi duk inda za a yi hukuncin kisa shaidu biyu kawai ake nema adalai sai dai adalai ne kawai aka ce shaidu guda hudu na'am masu bukata addu'o'i Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi وما لا بيعون بقاتمنا على خير جبادة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين